sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almu Sigarba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Laraba 26 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. A babin rahotanni za mu kawo muku hirar Profesa Bello Bada, masanin harkokin ƙasa da ƙasa, a game da yadda ƙasashen yamma suke tasiri akan rikicin Sudan.
Wasannin wani rikici da kaga ya tashi daga irin waɗannan ƙananan ƙasashe masu rauni wajen tattalin arziki a duniya da sha'ani na siyasa, to ina tabbatar ma za ka iske hannaye manyan ƙasashe na yammacin duniya a ciki.
Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon kyamace wanda ni Aisha Mu'azu zan gabatar. Za kuma a ji shirin sharhin jaridun Kamaru. Amma yanzu ga Ibrahim da kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres jiya Talata ya yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake yi tsakanin janar-janar ɗin nan biyu na Sudan waɗanda ba sa ga maciji da juna, sannan ya gargaɗi cewa dole a hana wannan faɗa zama cikakken yaƙi wanda za a daɗe ana yi. Ba zai yiwu ba, kuma bai kamata ba a ce za a kawo ƙarshen wannan rikici ne kawai a fagen daga da gawarwakin mutanen Sudan. Abinda ya faɗa kenan a wani taron da aka yi da yamma na kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya kan wannan al'amarin. Ya ce dole ɓangarorin biyu su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon sa'o'i 72 wadda Amurka ta taimaka aka cimma, wadda ta fara aiki da tsakar daren Litini. Babban jami'in diplomasiya na Majalisar Dinkin Duniya a Sudan, Walker Peters, ya gaya ma kwamitin sulhun cewa a wasu sassan kasar ne kadai yarjejeniyar ta wucin gadi ke aiki, kuma sojoji da mayakan sa kai na RSF na zargin juna da saba yarjejeniyar. Daga yanzu duk wanda ke zaune a kasar Kamaru kuma ya mallaki katin kiwon lafiya na gama gari zai sami rigakafi da sauran muhimman nau'ukan kula da lafiya. Dukkanin cibiyoyin kiwon lafiya na ƙasar sun himmantu ga wannan aiki, kamar yadda ministan kiwon lafiya na ƙasar wanda ya ziyarci Betu a gabashin Kamaru ya tabbatar a rahotonsa da Muhammad Rabi'u ya aiko.
Labarin kiwon lafiya na duniya da ya zo yanzu wanda al'ummar ƙasar Kamaru ke mafarki ya zama gaskiya. Ministan kiwon lafiya ta hanyar ziyartar asibitoci ya sanar da albishir cewa masu jinyar sanjin jini, yara masu shekaru 5 zuwa gaba, tsoffi da ma baki da ke zaune a ƙasar Kamaru za su samu kula na musamman game da kiwon lafiyarsu.
Ɗaukan nauyin majinyata da gwamnati ta yi ba abin wasa ba ne, wato ba don wannan irin abin ba ma mutane da yawa za su rasa rayuwarsu, ko don mutum bai mutuwa shi wa'adin shi ya yi, amma ɗaukan nauyin mara lafiya ba abu ne mai sauki ba.
A lokacin COVID-19 an samu raguwar samun lafiya. Tsarin rigakafi na yara 'yan ƙasa da shekaru 5 ya sami rabuwan kawuna wanda ya tasiri sosai akan sakamakon lafiya.
Da dai gwamnati na ɗaukan nauyin marasa lafiya kaman masu juna biyu, masu ciwon kanjamau da yara masu zazzabin cizon sauro. Yanzu gwamnati ta faɗaɗa abin, to yanzu ba ma haka ba, abin da ya fi burge mutane ba koma in yana ƙasan Kamaru shi ma yana ciki da shi da iyalin shi.
A cewar ƙorarre, hukumar ta WHO ta ba da shawarar sake farfado da harkokin kiwon lafiya a matakin farko, wanda zai zama ginshikin samar da kiwon lafiya na duniya baki daya, kuma da hanyar da za a bi don kafata. Kiwon lafiya na matakin farko yana ba da damammaki na ayyuka da kayayyaki masu inganci da mutane ke bukata domin mafi kyawun daukar hoto da kariyar kuɗi.
A gaida Muhammad Rabi'u Damba, wani hari da aka kai gidan yarin da hambararren shugaban Sudan Umar al-Bashir ke tsare ya janyo tambaya kan inda yake a halin yanzu, yayin da ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke yakin ke cewa ana tsare da shi ne a wani wuri mai cikakken tsaro, ɗaya ɓangaren kuma na cewa ai sakinsa aka yi. Al-Bashir, wanda ya mulki Sudan na tsawon shekaru 30, duk wanda fama da yaƙe-yaƙe da kuma takunkuma an hamɓare shi a wani gawurtaccen boran da aka yi a shekara ta 2019. Kotun ƙasa da ƙasa na nemansa saboda laifin kisan kiyashi da kuma wasu laifukan da aka tafka a lokacin da ake rikici a yankin Darfur na yammacin ƙasar a shekara ta 2000. Shi da wasu manyan jami'ansa da ake zargi da tafkata asar ana tsare da su a gidan yarin Kobe da ke birnin Khartoum tun shekaru hudu da suka gabata, yayin da hukumomin kasar ke watsi da bukatar kotun kasa da kasa ta amika mata shi.
Tun an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan ga rahotonmu na farko. Yayin da bangarorin dakarun sojin Sudan da na bangaren dakarun RSF suke ci gaba da gwabza kazamar fada da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama sama da 400, wanda galibin su fararen hula ne bisa alkalman Majalisar Dinkin Duniya, an shiga alhinin wannan lamari. Kana mutane suna neman fahimtar makasudin wannan rikici da yaki cinyewa. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da masanin harkokin hulɗar ƙasashen duniya a jami'ar Sokoto, Farfesa Bello Bada, ya kuma fara da neman jin ra'ayinsa a game da rikicin, sai ya ce:
kallon wannan rikici na ƙasar Sudan.
To, rikici dai ne na ƙasar Sudan wanda fatanmu a ce bai faru ba, amma kuma siyasa ce ta duniya ta ɓangaranci, inda manyan ƙasashe masu ƙarfi da tasirin fada a ji sukan daure ma bangarori daban-daban domin maslaha ta su ta kansu. To, sai fitina ta barke. Idan ta barke kuma ko waɗanne sai su taimaki nasu bangare da makamai da kuɗi bangaren da suke goyon baya. Amma ku da ke da ƙasa, ku ne ƙasar ku ke lalacewa ta wahala a yi mata ɗai-ɗai-ɗai, a yi mata guntu-guntu. Waɗanda kuma ke mafi yawa ke ingiza wannan su ko suna nesa. Wannan shine ke faruwa a Sudan.
Farfesa wasu na ganin cewa akwai kasashen waje musamman daga yammacin duniya ko kuma daga manyan kasashen duniya da ke da hannu a cikin wannan rikici. Anaku hasashe, me kuke gani ko kuma me kuke gano game da wannan rikicin?
Watan duk wani rikici da kaga ya tashi daga irin waɗannan kananan kasashe masu rauni wajen tattalin arziki a duniya da sha'ani na siyasa, to ina tabbatar ma za ka iske hannayen manyan ƙasashe na yammacin duniya a ciki. Waɗannan ƙasashe ba su da ƙarfin tattalin arziki, amma za ka iske Allah zai albarkace su da ma'adanu, ko kuma su zan suna wani wuri daidai inda duniya ke da buƙata. Daidai sha'anin teku ne, kusa ga teku, kusa ga wani ɓangare, kusa ga wasu ƙasashe na duniya. To, shi kasance shi yasa kusan duk wata babbar ƙasa ta duniya tana da wani wuri inda take da sansani kusa ga irin waɗannan wurare. Ai, kaga yanzu manyan ƙasashe na Turai da ke zuwa suna ɗaukar mutanensu, sansani ke gare su kusa ga Sudan. Wasu suna da shi a Djibouti, wasu suna da shi a wajajen Misira. To, wajajen nan suka dawowa suna ɗaukar mutanensu da jiragensu suna tafiya. Su ke haddasa irin wannan fitina. Abinda ke da ciwo shi ne 'yan ƙasat da su ake amfani a kunna ma ƙasat tasu wuta. Manyan ƙasashe na duniya su gwada ƙarhinsu na siyasarsu da faɗace-faɗacensu na ta hanyar amfani da taku ƙasa. Shi yasa ka gairo da na'ugwa suna faruwa. Ya faru, in ka sani, a Yemen yana faruwa, a Siriya ya faru, a Iraki. Manyan ƙasashen nan ne suke haɗuwa suna gwabzawa, amma wa ƙasarku da al'ummarku da dukiyarku suke na ƙasa.
To, Farfesa, wace irin illa kake gani cewa wannan yaƙi zai jawo wa ƙasashen duniya musamman na Afirka da ƙasa kuma irin Najeriya?
Dama ka san babban matsala ita ce ko dori ƙasashen Afirka yaƙe-yaƙe ya yi musu yawa. Idan ka dubi a Somaliya ce, inda annan ka dubi a Ethiopia ce, in ka duba a Congo ne, a ina ne, duk ƙasashen Afirka suna cikin irin waɗannan tashin hankali. Babbar ƙasa ta Afirka ita ce Najeriya, ita ma zama lafiya ya buwaye ta. Don haka yaƙi irin wannan na Sudan na cikin gida tsakanin hafsoshin soja manya-manya ana amfani da su domin dahe madafan iko ko wani da masu mara mishi baya.
Profesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto a Najeriya kenan a hirarsa da Hassan Umaru Tambuwal. Yanzu ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To Aisha, an kashe jagoran wasu mayakan kundumbalan kungiyar ISIS waɗanda suka kaddamar da harin bom a watan Agusta na shekara ta 2001 wanda ya yi sanadin mutuwar sojojin Amurka 13 da fararen hular Afghanistan 170 a wata fafatawa da aka yi tsakaninsa da taliban mai mulkin Afghanistan. Wasu jami'an gwamnatin Amurka waɗanda da farko suka tabbatar da mutuwarsa ga muryar Amurka bisa sharaɗin sakai sunayensu don su yi ƙarin haske kan wannan bayani na sirri sun ƙi bayyana sunan jagoran mayakan da lokacin da aka kashe shi da kuma lokacin da kuma wurin da aka kashe shi. Haka kuma ba a san ko auna shi taliban ta yi musamman ko kuma ya mutu ne sanadiyar faɗan da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu ba. A ƙarshe, Afirka ta Kudu ba za ta fice daga jerin ƙasashen da suka amince da kotun duniya ta manyan laifuka ba, saɓanin yadda shugaba Cyril Ramaphosa ya nuna da farko a cewar ofis ɗin shi jiya Talata, tare da danganta bayanin farkon da kuskure daga jam'iyyar ANC mai mulki. Sa'o'i gabanin nan, Ramaphosa ya ce jam'iyyar ANC ta yanke shawarar tsame ƙasar Afirka ta Kudu daga jerin ƙasashen da suka amince da kotun duniyar, wadda a watan jiya ta bayar da sammacin kama shugaban Rasha Vladimir Putin. Wannan sammacin kame na kotun duniya na nufin kenan Afirka ta Kudu, wadda za ta karbi bakuncin kasashen Brazil, Russia, India, China da Afirka ta Kudu a babban taron su na wannan shekarar, ya wajaba gare ta ta kama fitin muddin ya iso kasar.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. Madalla, yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 3:14. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanti kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon kyamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau akalar shirin ciwon kyamace ta karkata kan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har ya zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafa wasu matan gwiwa domin su tashi su nemi na kansu. Kuma mun karɓi bakuncin Dr. Husaina Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a Kano da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba shugabar da Farid Center Amina jihar Niger. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ƴa mace. Na kuma fara da yi wa Dr. Hussein tambaya a game da yadda ta kafa kamfanin nata. Sai ta ce,
"Alhamdulillahi, na fara harkar shara a 1999. Alhamdulillahi, harkar shara da na fara kuma ɗinke mata dai an san mu da shara. Sai ina niyya da ke son na yi wannan harkar gaskiya saboda ina son shara. Nake a taya zan yi fara samun kuɗi bayan aikin da nake yi. Sai ya sa lokacin nake bari na kafa kamfanin kwashe shara."
To, Hajji Amina, gare ki, kin kasance mace mai sana'a, ko zaki sanar da ni sauraro irin sana'ar da kike yi?
Yanzu ya yi kusan shekara 18 ina confectionery, burodi da su kayan mishpai da snacks, kuma yanzu kusan shekara 3 ke kuma na fata a hannu ina takalma. Takalma na maza da na mata.
Ban gane ba da kanki kike yi?
Ɗan sabon da ba da kaina nake ba. Eh, to, na ɗan da misali din kaɗan da kaina nake. Hannaye training, na yi 6 months training ina da certificate. Amma sai na zo na samu wani tallafi haka daga kuma zai yi kyau in na buɗe inda ake takalma. Me yasa ina son ga inda zan sa gajiyayyu su samu aikin hannu su yi sai na buɗe yin takalma da ya bani sha'awa.
To, zan so in san dalilin da ya sa.
Na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce. Mu ma cikin waɗanda na ga suke tayi wajen Najeriya sai shiga an yi an buga za ka zata daga can ƙasan waje aka kawo amma kuma nan kuma zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da alheri.
To, wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma?
Eh, to, wanda ya ci nauyi shi ne in samu sana'ar da zan koya ma ga ciye.
Masha Allah.
Cikin waɗanda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar yin takalma fiye da waɗansu dai haka da za a ce za a koya musu. Don kin ga kamar yin takalma ɓangare ne iri-iri. Akwai wanda zai yi filing, akwai wanda zai yi haɗa takalmi, akwai wanda zai yanka fatar, akwai wanda zai yanka sole, haka da ne to. Don ga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne. Wayansu kuma kwakwalwansu bai ɗauka a yi abu gaba ɗaya ba. Wayansu kawai za su iya yanka abu ne kawai. Da kin ga in aka ce musu an yi musu shimfiɗan wannan yana da tebur ɗin shi, wannan yana da tebur ɗin shi, to sai ki ga abin ya shiga kansu. Za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba.
Sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan.
Sai su samu ƙwarewa a wannan iri ko kowa na da nashi tebur ɗin.
Na dawo gare ki, Dr. Husaina. Kamar wasu irin ƙalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika kafa kamfanin shara?
A ni dai ba zan ce ba za a rasa ba, amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani ƙalubale sosai na rashin wannan ba, domin gaskiya ni ce mace ma ta farko da na fara harkar kwashe shara a kan kuɗi yadda ake farawa yaya za ka yi. Alhamdulillahi dai muka fara a haka kuma har yanzu muna cikin harkar.
A daddafe aka fara kenan.
A daddafa aka fara. Lokacin da ina tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma sannan na shiga harkar kwashe shara.
To, daga wannan lokacin zuwa yanzu idan kika yi waiwaye, me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara? Kamar takaitaccen tarihin kamfanin da irin ayyuka da nasarori da kuka cimma.
Muka fara harkar shara saboda akwai ɗan matsaloli kaɗan na rashin mutane ba su waye akan karɓar shara ba, sannan kuma akwai tallafi da ake buƙata duk da haka da zai hana kaka ce idan ba a baka ba za ka fara harkar shara ba. Sai na yi tunani nake wato me kwanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje, me zai hana in fara wankewa mata mutane gidajen su. So, sai na sake faɗaɗa harkar daga kwashe shara mukan je gida. Idan gidanka ya datti mu wanke mu gyara saboda haka alhamdulillahi saboda ina ma mutane ina ganin bai kamata dai na faɗin sunayen kamin da dai nake kwanci alhamdulillahi gaskiya muna wa mutane kuma daga ƙarshe gwamnatin jihar Kano ma ta zo ta bamu harkar sharar titi muna wa Kano kwai shara akan titina wanda yake alhamdulillahi sun ma sun taimaka
Hajiya Amina kasancewar ke mace ce a arewa kuma kin ga kamar sana'a ce ake alakanta ta da maza yaya al'amarin ya kasance gare ki da farko da kika yunkurin shiga wannan harkar ta takalma
da na fara ina da ɗan bautan kasa da suke zuwa ɗan tallafa min da inda na buɗe akwai mata a ciki su ma sai naga sun nuna
ai tukunna ba ki gaya mana labarin yadda kika fara ba yanzu kin ce kina da ƴan bautan kasa da kika fara yaya kin fara da takaitaccen dai tarihin yadda kika fara ta harkar takalmar
kin kallafi na samu da na samu wannan tallafin ga inda na buɗe nake lura da gajiyayyu sai muka zauna muka yi tunanin me zamu iya koya ma gajiyayyu da za ka dauka ka fara inda muka yi taki ne shine sai nake nace ina da wanda suke taya ni aiki da suke taya ni lura da ƴan gajiyayyun su daga mata a ciki kuma suna inda ake musu CDS ɗin su weekly CDS ɗin
su kan je inda suke zuwa ayyukan
fashion design ne kuma wa'anda su takalma suka je suna koya sai na ga kuma su mata ne sai ya ba ni shawara me yasa kuke suka ci aiki suna son su ga inda ake takalma to su suka fara su koya ni
wannan tambayar taki ce Dr. Husaina daga wannan lokacin da kika kafa kamfanin Husna Clean ya zuwa wannan lokaci akwai matan da kika karfafa musu gwiwa su ma suka shiga irin wannan harkar
eh alhamdulillah akwai mata da yawa suka yi so su zo su tambaye ni ce suna son su shiga harkar shara na san da musu ba abu ne mai wahala ba da damun harkar nan ta miki idan kika shiga ciki ba wani abu bane da zai layin ciki kawai dai ko da kuɗi ko babu kuɗi idan dai kika dage za ki iya shiga kuma za ki iya samun aljeriya a ciki
to kamar
saboda haka na san gaya musu kawai su zo su shiga ba wani abu ba ne a hankali za su zo su gane cewa abu ne da suka saba da kuma za su samu aljeriya ta nace a cikin harkar shara
daga wannan lokacin da kika fara ya zuwa wannan lokaci ina kuke zubar da sharan da kuke tattarawa daga cikin gari akwai yarjejeniya ne da kuka cimma da gwamnati sun ba ku gurin da za ku rika zubar da shara ko kuma yaya ake yi da sharar idan aka kwashe
na farko akwai hukumar da take muke aiki da ita da ta ba mu wajen da za mu rinka zubar shara idan mun kwashe shara so mukan kai wajen idan muka kwashe shara gida za mu je mu dauka mu je mu ba a da same time mukan ɗauki abubuwan da muke ganin suna da amfani sai mu sarrafa shi
masu sauraro shirin ciwon ƴa mace ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka gashi Dr. Husaina ta koro bayani sai dai kuma lokaci da zai bar mu ci gaba ba a yau amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu sai Solomon Abu bai daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa guni lafiya to yanzu kuma ga awwal garba da sharhin jaridun kasar Kamaru
zan fara shi da namu na wannan makon ne da jaridar Afrika Media Allah farkon shafin ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo wajen namijin kokarin da yayi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa lakarin tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wajen da cewa da suka yi domin mulkushe halaharin ƴan ta'adda na Boko Haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar Najeriya jaridar da misaje kuma ta wallafa cewar an asalin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Frank Biya sun ce su kan a ta ɓangaren su shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa munan da shekaru biyu masu karatowa. Sai kuma jaridar Le Jour anda ita kuma ta ce kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar Kamaru Duwara Musa Prince Tone-Tone a yayin da ake bincikensa kan almudahana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Ekohosante anda ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru Musa Malula Malashi ya ce yanzu dai hukumar ƙasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ta ce kuma tana ƙoƙari matuƙa gaya za su yi ƙoƙari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman ƙasar jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da saƙo birni da ƙauye don ganin cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Karara kuma cewa ta yi ƴan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba ƙwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya. Sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban ƙasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kan karagan gadon mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Le Guardian Post kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni ba ta kare ba a bangaren ƴan awanan ƙasar jamhuriyar Kamaru anda yanzu haka masu ɗauke da makamai suke ci gaba da kai halhalansu kan al'ummar da basu gani ba a bangaren na ƴan awaran. Za mu kammala shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar The News anda ita kuma cewa ta yi yau shekaru huɗu kenan da ƴan aware suke ɗauke ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi. Sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna jijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan, amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwanninsu waɗansu kuma ba sa kai ƴaƴansu makarantun zamani a bangaren na ƴan aware. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To an gaishe ka Awal Garba. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaicen, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Talata ya yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake yi tsakanin janar biyu ɗin nan na Sudan waɗanda ba sa ga maciji da juna, sannan ya yi gargaɗin cewa dole a hana wannan faɗa zama cikakken yaƙi wanda za a daɗe ana yi. Ba zai yiwu ba kuma bai kamata ba a ce za a iya kawo ƙarshen wannan rikici ne kawai a fagen daga da gawarwakin mutanen Sudan. Abinda ya faɗa kenan a wani taron da aka yi da yamma na kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya kan wannan al'amarin. Wani hari da aka kai gidan yarin da hambararren shugaban Sudan Umar al-Bashir ke tsare ya janyo tambaya kan yadda yake a halin yanzu, yayin da ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke yaƙin ke cewa ana tsare da shi ne a wani wuri mai cikakken tsaro, ɗaya ɓangaren kuma ke cewa ai ma sakinsa aka yi. Al-Bashir, wanda ya mulki Sudan na tsawon shekaru 30 duk kuwa da fama da yaƙe-yaƙe da kuma takunkuma, an hambare shi a wani gawurtaccen bore na shekara ta 2019. Afirka ta Kudu ba za ta fice daga jerin ƙasashen da suka amince da kotun duniya ta manyan laifuka ba, saɓanin yadda shugaba Cyril Ramaphosa ya nuna da farko, a cewar ofis ɗinsa jiya Talata, tare da danganta bayanin farko da kuskuren da ya fito daga jam'iyyar ANC mai mulki.
To masu sauraro, nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Ibrahim Ka'al Musi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai producer Musulman Abu da engineer mu na yanzu Carl ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi ma assalamu.